الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الهمة هل ينسو cikin wannan babi mai girma babi na bauta ga Allah madaukakin sarki malai yana cewa daga cikin wato matakai na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akwai wato mataki na himma shine kwazo da kuma dagewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana neman tsarin Allah madaukakin sarki daga kasala da gazawa wanda shine kishiyar himma ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal yana neman tsarin Allah madaukakin sarki daga gazawa da kuma kasala wanda waɗannan abubuwa sukan yi ma mutum illa sukan danƙafar da mutum sukan hana shi cimma abin da yake nema a wajen Allah madaukakin sarki to shi yasa malai ya kawo wannan babi na himma ma'ana kwazo da kuma dagewa قاله يتشي وقد صدرها صاحب المنازل بقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى ابندا مالن يكاو ا wannan babi na himma shine wato fadin Allah madaukakin sarki ma zaga albasar wama taga wannan kuma aya ce da Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da aka yi mi'raji da shi Allah madaukakin sarki ya nuna masa mafi girman ayoyinsa dan Allah ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra to a wannan wato mataki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai ya kasance inda aka umarce shi da tsayawa da kuma kallo haka ya tsaya ya hakura ya jajirce tare da himma babba idan shi bai kauce daga inda Allah madaukakin sarki ya tsaida shi ba shi yasa wanda daga cikin malamai yana cewa wannan yana nuna cikan ladabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma zaqal basar wa ma tagha idan shi ko ganin sa bai kauce ba sannan kuma bai wuce iyakar inda aka tsaida shi ba kaman mutumin da ya shiga sallah ne a ce yana juye juye yana waiwaye waiwaye kaga wannan yana bata mishi kyawun sallar sa mai cikan sallah shine wanda yake kafa idan sa waje daya inda aka ajiye shi kuma da yace wa amma wajhu tafdilil himmati biha fa huwa al-isharatu ila anna himmatahu ma ta'allaqat bi siwa mashhudihi wa ma uqima fihi wa law tajawazathu himmatuhu la tabi'aha basaru yake cewa alaka ta wato gabatar da wannan aya a cikin wannan babi na himma ko kuma kace kwazo shine cewa himmar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko tunanin sa bai damu da wani abu daban ba idan ba abin da ya kai shi ba shine wato saduwa da Allah madaukakin sarki da kuma ganin ayoyin Allah madaukakin sarki kenan idan mutum yana cikin wata ibada mai girma wani abu bai dauke masa tunanin sa daga wannan ibada inda yana da cikakkiyar himma yana da dagewa yana da kwazo wannan abin da yasa a gaban sa shi ya kamata ya samu wani tunani ko wani abin duniya bai kamata ya dauke masa tunanin sa ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda yazo cikin hadisi in ya shiga cikin sallah cewa idanun sa bai kauce ma wato wajen da yake kafa goshin sa domin sujjada kene na nuna baya juye juye baya waiwaye waiwaye baya kallace kallace yakan tsaya ne ya nutsu ya bada dukkanin tunanin sa ga mahaliccin sa Allah madaukakin sarki kuma wannan ita ce cikar himma don mai mutum ya sa himma a gaban sa abin da yake gaban sa shi yake baya tunanin wani abu daban ba wannan ba yakan tsaya yana ya nutsu ya dage ya fuskanci abin da yake shine abin neman sa. To wannan shine cikar himma ta bawa a wajen Allah madaukakin sarki, cewa idan da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunanin shi yana kan wani abu daban, to da lallai ganin sa ya tafi zuwa ga wannan abu. To amma dai inda aka tsaya shi nan ne ya tsaya, kuma wannan abin bai rikita shi ba, bai rudar da shi ba, bai sa shi ya dimauce ba, ba kamar wannan annabi Musa alaihi salam da Allah ya ce ya kalli wannan dutsen, ko ce undur ilal jabal, annabi Musa bai iya kallon dutsen ba, amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya kalli mala'ika Jibril wanda ya fi dutse abin mamaki, inda da ya kalle shi a farfajiyan sama ya ga cewa ya cike ko ina da ina, gabas da yamma, kudu da arewa, ya daga kai shi yake gani, kuma yace wannan ita ce halittar, kuma yana da fuka-fukai har guda 600. To har ya tsaya ya iya kididdige fuka-fukan mala'ika Jibril guda 600, wannan wai abin mamaki, ko abu ne na mamaki. Yanzu aka ce ma a ajiye ma kaza ka kirga fuka-fukanta, zaka kai guda nawa kafin ka kirga, da wahala ai, ko kuma kila ba su wuce guda 50 zuwa 60 ba. To amma haka ya kalli mala'ika Jibril, kuma bai ji wani fargaba ba, haka nan kuma yake kallon abubuwan da ya kalla a cikin wannan dare na ayoyin Allah madaukakin sarki, duka ba su firgita shi ba. Haka ya kalli wannan itaciya ta Sidratul Muntaha, bai ji tsoro ba, bai razana ba. Haka nan ya ga azabar da ake ma ƴan wuta, wannan bai firgita shi ba alaihi salatu wassalam. Saboda haka ya ga ayoyi da yawa na Allah, amma saboda abin da ya kai shi kenan, bai dauke tunanin shi daga wannan abin ba, akan shi yake, akan shi ya tsaya. Yace wal himmatu fi'latun min alhammi, an ce himma wato an tsakuro ta ne daga alham, shine yunkurawa da mutun ya dage da yin wani abu, wa huwa mabda'ul irada, shine mafarin idan mutun yana da nufin zai yi wani abu ko yana da kudirin wani abu. Walakin khususan bi nihayatil iradati fal hammu mabda'uha wal himmatu nihayatuha, dan haka alham yunkuri shine mafarin himma din, wal himmatu nihayatuha, in ka kai ga himma ta kure wannan yunkurin da kai, ka kai abin da zaka cimma. Yasa ko mumini ne yake neman wani abu a wajen Allah madaukakin sarki bai gazawa har sai san da yaga ya samu wannan abu. Inda ake mumini yana gazawa, da mumini da yawa sun daina sallah, ai kullun muna roƙon Allah madaukakin sarki ihdinas siratal mustaqim. Kaga idan babu himma, babu kyakkyawan niyya, wani zai ce shi fa ya gaji da roƙon Allah wannan abun, ba a karewa ne. Ai siratal mustaqim din shine ka rayu akan wannan tafarki, ka mutu akan sa, a tashe ka akan sa, kaga ko bai da ranar karewa, sai ran da ka mutu, sai ran da ka mutu. To kaga wannan himma ce za ta sa mutun ya ji bari ya yunkura, ya je ya roki Allah madaukakin sarki wannan shiriya din. Himma ce mai girma za ta sa mutun ya tashi ya tsaya yana roƙon Allah madaukakin sarki bai tunanin duniya, ya sa duniya a bayansa, ya fuskanci Allah madaukakin sarki, wannan himma ce. Kala mala yake cewa wa samitu shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah yaqulu fi ba'd al-athar al-ilahiyyah, yaqulu Allah ta'ala, mala yake cewa yaji shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala yana fada a cikin wani abu da aka rawaito daga Allah madaukakin sarki, yana cewa inni la anzuru ila kalam al-hakim, inni la anzuru ila kalam al-hakim wa innama anzuru ila himmatihi. Allah madaukakin sarki yana cewa ni fa bana kallan zancen mai hikima a lokacin da yake zance, ina kallon aikin sa ne. Yanzu zaka shekara kana ma mutane wa'azi, amma baka fitowa sallar asuba, ina amfanin wa'azin ka? Babu, ko shine kullum mai karantarwa, kullum mai wa'azi, nan a makabarta ya tashi ya wa'azi, a can ya yi wa'azi, a can ya je ya yi wa'azi, amma an zo sallar asuba ba a gane shi, kaga wannan himma babu ita ai, ko abin da yake harshe ya saba ma abin da ke cikin zuciya, an gane ko? قال ما da yake cewa wal ammatu taqulu qimatu kullu mri'in ma yuhsinu, cewa dokacin mutane, mafi yawancin mutane suna cewa qimar mutum shine wato abin da ya kyautata, wal khassa kebabbun bayin Allah kuma suna cewa qimatu kullu mri'in ma yatlubu yuridu anna qimata al mar'i himmatahu wa matlabahu, suna cewa qimar mutum, matsayin mutum shine abin da yake nema, abin da yake nema shi yake nuna matsayin wannan mutumin, wannan bawan. Qala sahibul manazili al himmatu ma yamliku al imbi'atha lil maqsud, imbi'atu lil maqsud sarfan la yatamalaku sahibuha wa la yaltafitu anha, yake cewa himma dai ita ce yamliku ma yamliku al imbi'atu lil maqsud, abin da yake wato mallaka mata yunkuri da abin da kake nema, wannan shine himma. Allah yana cewa walladina jahadu fina, wanda suka dage a cikin, wanda yayi yunkuri yayi kwazo ya dage, me Allah ya alƙawaranta musu, lanahdiyannahum subulana, kana kwance kai ba za ka samu aljanna ba, kana kwance kai ba za ka samu ƙarin imani ba, sai ka tashi kai. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce i'malu, ku yi aiki, fa kullum muyassaru lima khuliqa lahu, kowa za a sauƙaƙe masa abinda wato Allah madaukakin sarki ya halice domin shi. Da haka dole mutum ya tashi yayi himma yayi aiki. Ai waɗanda suke tsere ma mutane suna tserewa ne da ayyukan su, ai da dadewar su, da kwazan su, da ibadar su, da neman kuzancin su ga Allah madaukakin sarki, sai su ga sun kai ƙololuwan daraja. Amma ba zai yiwu kana neman aljannar Allah ba, sannan kuma baka aiki dan wannan aljannar, kaga ba za ka same ta ba. Da haka mutum zai tashi ne ya dage yayi aiki din, to sai ya samu. Da haka yake cewa ayya sauli alaihi kastila'il maliki alal mamluki, da haka himma tana mallake mai himmar ne, kamar yanda sarki yake mallakan bayinsa, shi yake da iko da su. Da haka wannan himma ne ita ce za ta dinga zunkuɗa ka, ita ce za ta dinga tunkuɗa ka, ita ce za ta dinga zaburar da kai, da ka ji an ce akwai abu kaza sai ka ga ya zan yi na same shi, ya zan yi na samo wannan daraja din, an gane ko? Wa sarfan ay khalisan sarfan, wal muradu abin nufi yace anna himmatal abdi, an yake cewa himmar bawa idza ta'allaqat bil haqqi ta'ala, idan himmar bawa ta ratayu da Allah madaukakin sarki, tunanin shi ya samu abin da ke wajen Allah, talaban yana mai nema, sadiqan yana mai gaskiya, khalisan yana mai tsarkake zuciyarsa, mahban mala yake fatilkal himmatul aliya, wannan ita ce himma mai girma, ya zama abin da kake nema a wajen Allah. Qala allati la yatamalaku sahibuha ay la yaqdiru alal muhlati wa la yatamalaku sabruhu, ma'ana bai baya sakaci kuma baya iya hakurtar da kansa, saboda me? Saboda abin da yake fadayi a wajen Allah ya mamaye zuciyarsa, da galabati sultanihi alaihi wa shiddatu ilzamiha iyahu bi talabil maqsud, saboda nema abin da yake nema, wala yaltafitu anha ila ma siwa ahkamiha, baya kallon wani abu wanda ba wannan abin da yake nema ba. Da haka mutum yana neman abin da ke wajen Allah ne, ya dage kuma da neman wannan abu. Allah ya ce wallabina tadau zadahum hudan, waɗanda suka shiryu suka bi ta farkin shiriya, Allah zai ƙara musu shiriya akan shiriyar da suke da ita. Da haka wanda ya dage ya bi hanyar shiriya zai samu shiriya, wanda kuma bai dage ya nemi hanyar shiriya ba zai same ta ba, ko da Allah ya sa shi cikin shiryayyun bayi sai ya tashi yayi aiki. Allah ya ce fa amma فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ko wanda ya gaskata ya bayar sannan ya tashi yayi aiki, Allah zai sauke masa hanya, sai ya dinga ganin hanyar da sauki. Yanzu wani dan ya da safe ya karanta ma izu goma bayan sallar alfajir bai dauke shi aiki mai wahala ba, wani kuma ya karanta ma aya 5 ko 10 bayan sallar alfajir ya fi komai wahala a wajensa, saboda babu himma.
bai tunanin me zai samu a cikin abin da zai yi haka nan wanda zai yi sallah raka'a 10 a kowane dare bai ganin wahalar ta wani raka'a 2 tana bashi wahala saboda me saboda himmarsa ta yi ƙasa wanda kuma himmarsa ta yi sama ya san abin da yake nema a wajen Allah yana ganin a 10 ma ya gaza yana gani ya kamata a ce ya fi haka to wannan himma ce kuma kyauta ce daga Allah domin din yanda ka toka idan in ba Allah ya hore maka ba ya huwa ce maka ba ba za ka iya ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana roƙon Allah madaukakin sarki yana neman tsarin sa daga kasala da gazawa domin su ne kishiyar himma yawan an ce kasala ta mamaye mutum ba abin da zai iya yi kana zaune sai a kira sallah ga ruwan alwala a gaban ka ga komai har a shiga sallan nan ka ga mutum bai tashi ba har a yi raka'a daya a yi raka'a biyu wani har sai an idar da sallah ya ce to bari mu yi a nan har wannan bai dauki himma ba ko ka samu mutum ga ranar juma'a duk da falalarta da alkhairanta da ake faɗa wanda ya tafi sallar juma'a lokacin farko ladan shi kamar ladan wanda ya yanka raƙumi ne ba da shi sadaka wanda ya je lokaci na biyu ladan shi kamar wanda ya yanka saniya ne saniya ba ta kai raƙumi daraja ba wanda ya je lokaci na uku ladan shi kamar wanda ya yanka rago ne wanda ya je lokaci na hudu ladan shi kamar wanda ya yanka kaza ne wanda ya je lokaci na biyar shine kusan ƙarshe ya je juma'a ana dabdare man zai zo ya hawo munbari kamar wanda ya sai kwai ne ya bada sadaka da wanda ya bada sadakan kwai da wanda ya bada sadaka ragumi wanne ne ya fi lada ba hadiya to sai ka ga ranar juma'a mutane suna zaune suna hirarsu ba sa tashi tafiya masallaci sai sun ji an fara hutuba a lokacin zai dau da juma'a duk alkhairai ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana ajiye wasu mala'iku ranar juma'a a bakin kofar kowane masallaci duk wanda ya zo ya shiga masallaci suna rubuta sunansa kamar ana dauka record kenan ana dauka ana rubutawa ana rubutawa ana rubutawa da zaran liman ya shigo masallaci ya zauna akan munbari mala'ikun nan sai su rufe littattafan nan haka duk wanda ya zo bayan liman ya shiga masallaci ba ya cikin wannan littafin mutane nawa suke zuwa bayan liman ya shiga masallaci kada ba su da himma kenan ba su san wancan alkhairin ba ne ba ana nufin raƙumi ba ne ba kawai ba abinda Allah zai baka ka kwantarta wanda ya bada sadaka raƙumi nawa ne ladan shi haka za a dinga ba shi ranar himma haka ai da bambanci ai ake wuce ne ra ta bahin ba raƙumi ko ya yi 700,000 ko raƙumi da ya kwai nawa zai siya zai sai gonar kaji ya yi ko to kaga ba haɗi to amma mutane ba su san wannan alkhairin ba saboda ne saboda babu himma wani za ka ga yana kusa da masallacin ko shagon shi ma na kusa da masallacin amma ba zai shiga masallacin ba don yana ganin in ya je kawai zai zauna ne ɓata lokaci saboda ne baya hangen abin da yake nema a wajen Allah ai ka shiga masallacin ka zauna ka yi sallah ko ka jira liman ya zo kana cikin ibada ne ana rubuta ma lada kana ƙara tarin ayyukan alkhairi shi yasa magabata sukan yi sammako su je masallaci ranar juma'a sukan tafi da ƙananan 'ya'yansu sai su ajiye su in sun gaji su matsa baya ko sun fita alwala da liman ya zo su zo su ɗauke su su zauna a sahun gaba saboda kwaɗayin wannan ladan yanzu ka ce ana fara hutuba ƙarfe ɗaya mutane nawa suke zuwa masallaci 12 mafi yawancin masallatai ba a zuwa 12 sai dai ka samu wasu ɗaiɗaikun mutane wani daga lokacin 12 nan ma lokacin ya fara harkokinsa na duniya Allah cewa idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'u ila dhikrillahi wa dhawu al-bayt kubar kasuwanci domin zalikum khairul lakum shi wannan zuwa sallah din shafa alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna in kuntani abu da ba su sani ba wa dhawu na alkhairun ba dan haka malai yake cewa duk wanda yake neman abin da yake nema yana da himma bai kallan wani abu daban kuma haka wani bai kallan wannan duniya bai kalla abin da zai samu bai takaici akan abin da zai rasa dan ya tafi juma'a saboda ya san a cikin juma'a din nan akwai alkhairin da ya fi duniya akwai alkhairin da ya fi duniya da ma abin da ke cikin ta to mala yace wa sahibu hadhihi himma wanda yake irin wannan ce himmarsa tari'un wusuluhu wa zafruhu bi matlubihi, cikin gaggawa yake nema abin da yake, yake samun abin da yake nema cikin kankanin lokaci. Malam ta'uquhu al-awa'iq, matikar masu katsewa ba su katse shi ba. Wa taqa'uhu al-ala'iq, da abubuwa ba su masu wanda ya rataye da su ba su tsare shi ba. Wallahu a'lam, Allah shine mafi sani. To wannan himma din malai yake cewa matakanta guda uku ne. Mataki na farko, ad-darajatu al-ula himmatun tasunu al-qalba an wakhshati al-ragba fil bani wa ta'miluhu ala ragbati fil baqi wa tusaffini min kadari tawani. Yake cewa wannan himma mataki na farko himma ce da take katange zuciya, take tsare zuciya daga cewa ta kwadayin abin da yake nema. Ma'ana zuciyar shi ba ta cewa dan ta rasa wani abin da take nema mai karewa na duniya, shine alfani duniya kenan. Wa ta'miluhu, kuma tana zunkuda shi, tana wato asalin zaburar da shi ala ragbati, wajen kwadayi fil baqi, cikin abin da yake mai wanzuwa ne, shine ladan lahira, domin duniya mai karewa ce, lahira ita ce take dawwama. Duk abin da ka samu ko abin da kake nema a duniya wata rana zaka bar shi, ita kuwa lahira in ka same ta ka same ta kenan, ba a kwace ma mutum. Sannan kuma ta tsarkake shi daga gurbata na yanayi na wato asalin nawa, an ce a tawani mutum ya dinga yin nawa. Alfani ma ne yake cewa ita ce a duniya wa ma'alaiha, duniya da abin da ke cikinta, ita ce alfaniya, ita ce mai karewa. Duk shekarun da duniyan nan ta yi ake ganin ta yi shekaru, wani zai dinga ganin kamar a zamanin nan ne ma duniya ta kawo kololuwan cigabanta, kamar ba za ta kare ba. To za ta kare wata rana. Allah ya ce wadrib lahum mathalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Yace ka ba ku misalin rayuwar duniya nan, ba komai bane illa kamar ruwan sama ne da yake sauka, ciyawa ta tsiro, in ta gama tsirowa rana ta dake ta, ta bushe, iska ta kadar da ita ta zama kamar gari ta kare. To haka rayuwar duniya take. Yanzu mutum ya gama shekarunsa a duniya, kai shekara 120 a duniya, kuma ka mallaki abin da ake mallaka na duniya, na dukiya da gidaje da ƴaƴa da komai da komai, ka faɗi ka mutu a ran da ka mutun nan an gama labarinka, kamar ba a taɓa yin ka ba. Shekara 120 ɗin an daina lissafin su, sai ranar da ka mutu ma za a daina lissafin ka, ce ai wani ya gama kwanaki sun ƙare, yanzu ba ta tashi ma ake yi ba. Kuma a ran da ka mutu, a ranar za a sake yin wani sabon abu da babu shi a rayuwarka. Yanzu wanda ya mutu shekara 10 da suka wuce, inda za a tayar da shi ya ga duniya a yanzu zai mamaki inda ta kai. Dan haka kar ka dauka cewa mutuwa kai take karewar duniya, eh kai a wajen ta kiyama kake, a wajen ta karewar kake, amma a wajen wani a lokacin duniyar za ta bude maka, a lokacin zai fara ganin wasu sababbin abubuwa. Dan haka kada mutum ya dinga ratayuwa da rayuwar duniya, amma da yake cewa shine wato himma da za ta tsarkake ka, ta katange ka daga mai karewa, ita ce duniya da abin da ke cikinta. Ma'ana yazhadu alqalbu fiha, zuciya ta dinga takaitawa akan duniya, wa fi ahliha, da mutanen duniya, wa samar ragbati fiha wahsha, kuma kwadayin duniya malam sai ya fatanta shi da cewa kewa ce. Li annaha wa ahliha, domin duniya da wanda suke cikin ta tuhishu qulubar ragibin, tana sanya ma masu kwadayin lada a wajen Allah madaukakin sarki, tana sanya musu damuwa da kewa. Wa qulubaz zahidina fiha, haka nan zuciyar masu guje mata. Da haka wani mai gudun duniya, in ma ta kawo mishi duniya ka hada shi da damuwa ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, inda yana son tara duniya, da ya tara duniya da ba wanda ya tara irin ta, saboda duk abin da yake so a wajen Allah, Allah zai ba shi. Malam madaukakin sarki ya ce ba haka ba. Wa qalu ma li hadha ar-rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi laula unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun fa takuna aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا الله مدوكجين zance yace cewa un dur sai fa darabu lakal amsal fa dallu fala yastatibuna sabila tabarakal ladhi in sha'a Allah yace alkhairin Allah ya yawaita in yaso ja'ala laka khairan min dalika Allah zai baka abin da yafi duwannan alkhairi jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai iya baka koramai da wasu lambuna wanda koruma za su dinga gudana a karkashin su ويجعل لك قصورا كما الله يسني ما وسك تفارن واتو جداجي الله يشي بل كذبوا بالساعة سورة سنكرية القيامة هذا كنا عند الله ياسو لا يسعى النبي سيافو قوة أرزكي الدنيا فأما الله فتوك جنسا كي بحكي كي نبيبا كنا سيدون دنيا باقو ميبتي أو جنباين سنفارك لأك تنانو سباشيني ستار الدنيا tiranin su shine gina lahirar shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah irin addu'o'in da ya saba yi in ya juye ya fuskanci sahabbai cikin gaggawa suka ga ya tashi ya shiga gida da sauri har ma yana jan tufafinsa kaman yana warewa da ya shiga gida ya dan wani lokaci sai ya fito sai ya same su suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga kai wani abu da baka taba yin irin shi ba yace menene suka ce mun ga ka fita cikin gaggawa kuma cikin damuwa a afirgice yake cewa wallahi wasu kwabbai ne ko wasu dinarori ne da aka kawo sadaka sai nayi tunanin ban raba ma mutane ba ina tsoron kar na koma ga Allah ban bada su ba shi yasa na fita na je na baya ba duniya take yake so ba in yana son duniya Allah zai ba shi duniya amma ba duniya ce yake so ba ai Allah ya bashi zabi da daren da aka Isra'i da shi malaika Jibril yace bawa ne da Allah ya bashi zabi a zabi guda biyu ko dai ya zamanto annabin Allah kuma mai mulki ko kuma ya zamanto annabin Allah kuma bawan Allah mai kaskantar da kansa yace na zabi na zamanto annabin Allah bawan Allah mulki bana san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na san mulki yafi kowa mulki ai domin mulkin shi ya kai mulkin da babu wani annabi da mulkin shi ya kai inda ya kai ma'ana gabas da yamma kudu da arewa babu inda daular musulunci ba ta kai ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugabanta kaga in mulki yake so zai yi mulki duk kasashen da suke da mulki a wannan lokaci babu wanda bai koma ya shiga karkashin sa ba to amma ba mulki yake so ba haka nan khalifofin sa Allah ya buɗe da musu Allah ya ba su nasara ya ba su taimako a zamanin sayyidina Umar tun daga Madina nan musulunci sai da ya dangana da nan kasar Afirka ka duba nisan wajen ka duba kasashen yana Madina nan haka zai tura a tafi yaki da runduna har a zo har nan kasar Misra da muke jin ta a Afirka kusa da mu kuma haka za su zo Allah ya ba su nasara haka nan zamanin sayyidina Usman haka musulunci ya yadu ya keta har kasar Rasha duk inda kake gani ana musulunci a kasashen Rasha yanzu zamanin Usman ne musulunci ya shiga wannan wajen ka duba dai yawan su ka duba karfin su ka duba inda suka kai su kuma Laraba ana ganin wasu mutane ne da suke cikin wata sahara inda babu abinci babu kayan marmari ma amma Allah ya bunƙasa wannan to kaga ba mulki suke so ba inda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna son mulki da sun yi mulkin da ba wanda ya taba yin irin amma ba mulki bane a gaban su suna neman lahira dan haka ita ce irin wannan himmar da ake so mutun ya samu ba a ce karka nemi duniya ba ka nemi duniya gurgudan bukatarka Allah ya ce wa bitage fi ma ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya abinda Allah ya baka ka nemi lahira da shi amma kada ka manta da rabanka na duniya ba ka nemi rabanka na duniya domin rabanka na duniya an kwatanta shi da lahira wahala ce ma wahala ce ka kwatanta abin da kake cikin jin dadin shi da shi na duniya da na lahira da za a baka sai kaga duniyar wahala ce dan bai taka kara ya karya da haka mallaka yake cewa mataki na farko mutum ya samu himma wacce za ta dinga kaman tsarkake zuciyarsa daga gurbata na duniya da kwadayin duniya ya zama baya cikin zuciyarsa domin ita duniya takan jefa mu mutum kunci ne da damuwa amma rajibuna fiha yace amma masu kwadayi masu kwadayin duniya fa arwahuhum rayukansu wa qulubuhum da zukatansu fi wukshatin min ajsamihim suna cikin kewa ne na jikunansu kaman jiki ne gangar jiki ne da ba rai a ciki koda da akwai rai ne if fataha ma khuliqat lahu domin abin da aka halice su domin shi ya tsere musu fahiya fi wukshatin li fawati dan haka sai ga sun shiga cikin wani irin dimar cewa domin abin da aka halice su dan shi ya tsere musu ai Allah ya halice mu ne dan mu bauta masa wa amma zahiduna fiha amma waɗanda suke tsere ma duniya suke guje ma duniya fa innahum yarawnaha muhishatan lahum su suna ganin duniya fa ba komai bace illa wani irin kangi ne na wahala saboda me li annaha tahulu bainahum wa bain matlubi domin duniya tana shiga tsakaninsu da tsakanin abin da suke nema misali karami guda daya idan lokacin da kake da gidanka ko kai sabon gidanka baka da TV a gidanka misali ko kuma kana da TV tashar NTA kawai yake kamawa da cikin gida sai ga dan za a zo ma lokacin da baka bukata baka son kallo illa iyaka kila akwai daidaiko abin da kake kallo kila labarai ko sauran lokacin sai ka ce kan na bata lokaci na a gaban TV to an ka zo ka sa irin duniyan nan babba ba ya kake ganin rayuwarka ta koma kai kenan zaka tashi daga nan zuwa can daga nan zuwa can ko a lalace zaka ga ka iya bata wasu awa biyar a gaban TV ba kai komai ba wannan awayin da kake tunda mafi karancin shiri da zaka kalla shine wanda yake da awa ɗaya kila kuma a dini masu irin wannan kallace-kallace na iya kallon shiri kaman kashi biyar haka zai kallo wajen awa biyar kuma ba lada ya samu ba yau da shirin wa'azi yake kallo ko shirin wata karantarwa ko shirin wata nasiha ne a ce neman ƙarin ilimi yake to amma mafi yawancin wanda suke sa irin wannan abin ba shi suke kallo ba to kaga kenan duniya ta shiga tsakanin bawa da abin da yake nema an halice ka ne dan ga bauta ma Allah saboda sai aka zo aka cika taka da abin da zai cika maka saragarka da sararinka sai aka cika ka da wani abu na wasa yanzu ba dan wannan abubuwan ba ai da kila kusancin mu da Allah ya fi haka to yanzu wannan waya kadai lokacin da take daukar ma mutum Allah kadai ya sani tsakanin duba wasiƙu da duba labarai da duba tashoshi da wasu abubuwa mutum yana iya da ya alalace awa 24 nan ka cire waya kila tana da awa 4 wannan su ne bayan Allah na kwarai a wannan zamani yana da awa 4 a waya ko awa 4 kila zai iya yi a waya alalace ke tsakanin kira da neman abin nan da zumunci na sada zumunci da wannan kage shi ma kanshi zai kai awa 1 ko inda za ka yi kira misali in kasuwanci ne nan ka kira can ka hada za ka ga kai kiran minti nawa akai kai kiran kila minti 40 amma a ini ma fa minti 40 kiran da mutum zai ko to kaga duk waɗannan abubuwa ne da suke cike ma mutum faragar sa da in wannan minti 40 din da a kira za ka yi babu abin kira to kaga za ka kira mahaliccinka Allah za ka kusanta da shi shi yasa kaga duk lokacin da duniya take daɗa gaba imani yana da ɗan sauka saboda ne saboda ana samun wasu abubuwa da za su dinga shagaltar da rayuwa fiye da na baya yanzu 'yan shekara 20 da suka wuce ai ba su da wannan wayoyin a ko suna da su da lokacin da wannan salular ta fara fitowa zai kaga a unguwa ba ma a unguwa ba sai a ce ma a gari ai wane da wane ne suke da wata wayar salular ko duk sauran mutanen suna rayuwa lafiya kalau ko ba sa yi to amma yanzu wanda bai da yawa ana ganin yana rayuwa wata iri ba zai iya rayuwa in ba ita ba kuma da wasu sun yi rayuwa babu ita kuma rayuwar su ta yi kyau ban ta fi tamu kyau mu da muke da ita yanzu a rayuwar su ne suka yi irin wannan aikace-aikacen da yanzu muke cin albarkacin su mu kuma a yanzu kaga kafin ka samu masu irin wannan rubuce-rubuce sai ka bincika saboda lokacin an shagaltar da shi da wasu abubuwa to kaga duniya tana shiga tsakaninka da tsakanin abin da Allah ya halice ka domin shi to malam yake cewa
لأنها تحول بينهم وبين مطلوبهم ومحبوبهم domin tana shiga tsakanin su da tsakanin wato abin da suke nema da kuma abin kaunar su wala shay'a awhasha indal qalbi mimma yahulu bainahu wa bain matlubihi wa mahbubihi babu wani abu da yafi kunci fiye da abin da zai shiga tsakaninka da masoyinka in yace masoyi anan yana nufin duk abin da zai shiga tsakaninka da Allah to yafi komai kunci a gare ka yanzu ake ka samu abin da zai hana ka sallah akwai abin da ya kai damuwa a wajenka babu shi ya za musulmi munini na kwarai duk inda yake da zarar lokacin sallah ya gabato babban tunaninsa ina zai samu inda zai yi sallah baya son wani abu da zai shiga tsakanin shi da wannan ibadar da yake to kaga abin da zai shiga tsakaninka da wannan kusancin da wanda kake kaunarsa ai babban hasara ce ولذلك كان من نازع الناس أموالهم وطلبها منهم أوحش شيء إليهم وأبغضهم ما لا يكي بعد مثال يشي دان هكا دو واند زي زو يهي جاية يهدك أتكين دو كيركا كوكو مرا يوركا فوانا نياكو كوازا ما هات ألي أغريكا أما تما جزي زو يبقى شيء ما كدي أكو واند يبقى هات ألي أغريكا بيهد شيء to haka nan mutumin da zai zo ya raba ka da imaninka da addininka yafi kowa hatsari akanka yafi komai hatsari akanka gara ma wanda zai raba ka da kudinka amma an raba ka da imani a ina zaka sake samu shi a ina zaka sake samu shi wa aidan haka nan ma ne yace bugu da kari kuma fa zahiduna wadanda suke masu guje ma duniya إنما ينظرون إليها بالبصائر سنة كلام دنيا ني دهان كلام بالمجدن مجدن دنيا هنا كلام دنيا ني دتنانين سا والواجبون ما سقط أين تكما ينظرون إليها بالأبصار إذا زكى كلام دنيا وأنتم كما سنة كلام دنيا ني دهان كلام يا كما تعبون من توانا أبو بوا مجاجي أقول كلام دنيا إذا إدو أقول كلام دنيا إنا هانكت an gane ko yanzu da yawa mutane suna kallon sararin samaniya ko su kalli rana a sama ko wata a sama ko taurari suna kallo ne da idan su kaɗan ne daga cikin bayan Allah suke kallon wannan abin da hankalinsu shi yasa Allah ma ya mana nuni ga irin wannan kallon Allah ya ce afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sudiat ba ana nufin ka kalli kasa ba to a ka kalla da zuciyarka ka ga yanda Allah ya tsara ka ga saman nan yanda Allah ya kirkire ta ya gine ta ya samar da ita ka ga raqumi ka ga halittun Allah yanda Allah ya tsara su hankalinka ya baka menene sakon Allah a ciki ba wai kai kallo da ido ake nufi ba yasa wani zai kura ma ido ya kalle ka kallo ne na ido wani kuma zai yi mamakin abin da kake tattare da shi ila na halitta ko na imani ko wani abu makamancin wannan to wannan kallo ne na hankali shi yasa ko Hausawa ma a Hausa suna cewa ai ba ido ke kallo ba ko sai su ce wai hankali ne ke kallo dan wani zai yi wucewa su goma bai gane ka ba bai san ma abin da kake ciki ba saboda da ido yake kallon ka ba da hankalin ka to kamar alqur'ani ne yanzu ka dawo alqur'ani in dai da ido kawai kake kallon alqur'ani to ba abin da zaka gane a cikin sa ai kana karanta shi ne da idanka kuma sakon yana shiga cikin zuciyarka tana fassara shi to shine sai ka gane menene abin ya kunsa ko maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ka dauka kana kallon su in dai kana kallon su da ido ne kawai ka ji sai ka ce sadaqa rasulullahi ne amma in kana kallo da hankalinka zaka dinga auna abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da yanda abubuwa suke aukuwa a zamanin yau sai ka auna ka gani ka ce lallai wannan sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda yake faɗa mun rike shi mun gani wannan shine zai ƙara ma imani dan haka masu gudun duniya su suna kallon duniya da hankalinsu masu neman duniya kuma suna kallanta da idan su ma'ana kallo da ido wani shi fa a duniyan nan damuwarsa ya zai samu kuɗi da haka shi abin da yake kallo a duniya ke wani kuma a duniyan nan duk ba abin da yake nema a duniya illa ya samu mulki
baya tunanin me zai je ya biyo akan mulkin nan bai tunanin cewa mulkin nan fa wata mas'uliya ne wani nauyi ne za a tsaya a gaban Allah madaukakin sarki a tambaye shi wanda ya mulka din nan yayin mulkin shi kaga wannan mai kallon mulki da hankalinsa shine zai dinga wannan tunani shi yasa zaka ga wasu za a zo a ce wani ka zo ka tsaya ka shugabance mu ya ce wallahi ba zan iya ba ko da ya san zai iya saboda me yana kallon abin ne ba da inarsa ba ba wai kujerar yake kallo ba damuwa kujerar yake kallo damuwar abin da yake cikin ta yake kallo ba wai ita yake kallo ba dan haka duk wanda ya zamanto mai gudun duniya yana kallon abu ne da hankalinsa mai san duniya ko yana kallo ne da idarsa yasa ko a misalin aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali yake cewa mace ana aurenta saboda abubuwa guda huɗu ana auranta li jamaliha saboda kyanta wa li maliha saboda kudinta wa li hasabiha saboda matsayinta wa li nasabiha saboda dangantakarta wa li diniha saboda addininta to kaga waɗannan abubuwan duka da me ake kallon su a in kyau ne da ido ake kallon su to kuma ba duk wani abu mai kyau bane yake zama abu mai amfani to yanzu kana kwatanta kana kallon halittun Allah madaukakin sarki akwai abin da yake mace ji kyau ne to me yasa ba daukan shi eh me yasa ba daukan sa ashe kaga ba can bane ai ai abin da yake cikin abu ake kallo ba ai shi abin kake kallo ba ai amma in da kyau ake kallo ai mutane za su dauko mace zai tsara gidansa ai ko wani mace jin ka gan shi zai ga kaman ka shafa shi amma ban ka shafa shi damuwa ne to kaga kallo da ido kenan da haka in kyan abu kake kallo kawai baka kallon abin da ke bayan sa to wannan mutum zai iya yin kuskure mutum zai iya yin kuskure haka nan in kudi kake kallo ai ba duk kudi bane mai amfani ba bar ma sai ka samu yanzu wanda Allah ya fi ba su dukiya su ne kafirai ko daga mumine da yawa suna cikin wahala da talauci to yana nuna cewa kudin nan abu ne mai kyau ya tunda Allah ya ba su shi la shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh ku kalli waɗannan abubuwan guda hudu ko da aure za ku yi duka kalle su amma yace ka duba addini ka duba addini domin in kare ba su da ma'abociyar addini to duk ta mallaki wannan abubuwa ko da babu kyau addinin zai kawata ta ko da babu kuɗi kuɗin imanin zai mai gurbin wannan kuɗin da kake gani akwai wadata to haka nan namiji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda ya zaike muku kun yadda da dabi'unsa kun yadda da addininsa bai ce kun yadda da matsayinsa a al'umma ba bai ce kun yadda da kuɗinsa ba bai ce kun yadda da kyawun jikinsa ba saboda wannan duk abubuwa ne waɗanda suke masu bushewa ne abubuwa ne waɗanda suke shi yasa ko a turance ma ana kiran su material abubuwa ake kiran su abubuwa ne kawai na wucin gadi na wucin gadi ba wai masu zama dindindin ba akwai mai kuɗin da yake da tabbacin cewa ba zai talauce ba akwai shi ya ce shi yanzu tunda yayi kuɗi yana ganin ba zai taɓa talaucewa ba ko Allah ba zai jarabe shi a dukiyarsa ba ba wanda yake da wannan garanti masu mulki nawa ne suka sauka a mulki suka koma talakawa ko masu kuɗi nawa ne kuɗin ya tafi suka koma suka zama irin ka sun koma sharan masallaci da kiran sallah da yawa haka wannan abu ne da baya abin nan amma ba yana wahala a ce ma ga wani mai imani daga baya imani shi ya koma ya lalata ko mai imani kullum da ƙara imani yake ya shine wallazi naftadu zadahum hudan Allah zai ƙara musu shiriya haka shi imani kullum da kyau yake ko da baka da kuɗi baka da kyau imanin nan shi zai ƙawata ka wani lokacin ma sai ka ga kyau din ma ai fitina ne ai annabi yusuf alaihi salam Allah ya mishi kyawun sura amma sai Allah ya jarabe shi da wannan kyan da ya masa tun tasowar shi har ya kai inda ya kai jarabawar da ya samu da kyawun halittarsa ta yi yawa hayi a cikin kyawun halittar sa ne ɗan uwan da suka ji ba sa san shi suka ga uban shi ya fi kusantar da shi sannan ya je waccan matar Allah ya jarabe shi da ita ko ya jarabe ta da shi za a ci to kaga kyau ya zama masa fitina kuma so da yawa ma sai kaga wasu bayan Allah sai a ce ma in ana kwatanta ma sura halittar su sai kaga ba masu cikakken sura halitta bane amma ba wannan Allah yake duba Allah baya duba wannan Allah yana duba zukata ne da kuma ayyuka kaga karka danka cewa ga kadan saurayi ga kyawun sura ga kyawun halitta sai ka dinga ganin kaman ka fi kowa wanda yafi ka rashin kyawun halitta zai fi ka a wajen Allah domin inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi tsoron Allah shine yafi matsayi a wajen Allah madaukakin sarki dan haka shi yasa waɗanda suke gudun duniya sukan kallon abu da zuciyarsu dan haka shi zai dinga kallon abin da zai dinga ɗebe masa kewa ne shi yasa wani yake cewa wa idha afaqa al-qalbu wandamu lal-hawa ra'at al-qulubu wa lam tara al-absar cewa idan zuciya ta farka sannan kuma san zuciya ya danne ta to zaka ga zuciya ce take kallo amma idanuwa fasa kallo Allah yake fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah yake ba idanuwa bane suke makancewa na kafirai zuciya da take cikin irazan su ita ce take makancewa amma babu wani kafiri da bai san cewa al'amarin Allah shine gaskiya ba shi yasa annabi Musa lokacin da yazo ya samu Fir'auna da ayoyin Allah yake cewa inni la abunuka ya Musa masfura yace ni fa zatuna da kai annabi Musa cewa kai mutum ne da aka tsafe shi da aka maganganun da kake faɗa duk ba gaskiya bane ka zo ma da abubuwa na tsafi ne annabi Musa sai ya kore wannan tuhumar da Fir'auna yake masa ala laqad alimta yace lallai kai Fir'auna ka tabbatar da cewa ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair ba kowa ya saukar da wannan ba face mahalicin sammai da ƙasa kai Fir'auna ka sani yake cewa wa inni la azunuka ya Fir'auna masbura ni ma na mayar ma da martani ina kyautata zato cewa kai Fir'auna halakakke ne tunda lallai idan ka ya gani zuciyarka ta tabbatar amma ka kiyaye a shi yasa da ya ga halaka yake cewa ya musulunta wannan yake tabbatar da cewa kai Fir'auna ya san abin da annabi ne ta zo da shi gaskiya ne amma kawai ya rufe idan sa ne ya ki gani zuciyar ta gani amma idan ya ƙaryata ko idan ya gane gaskiya zuciyar ta ki ta karba shi yasa duk wanda Allah ya rufe masa zuciyarsa to wannan ya shiga cikin tashin hankali da damuwa wa kadhalika hadhihi al-himma ma da yake cewa shi yasa irin wannan himma din tahmiluhu ala rabbati fil baqi takan zaburar da mutum ka dauke shi wajen dagewa cikin abin da yake mai wanzuwa ne li zatihi wa huwa al-haqu shine Allah madaukakin sarki wal baqi bi ibqaihi huwa darul akhira sannan kuma da neman lahira wato safihi min kadari tawani kuma irin wannan himmar tana tsaftace shi daga gurbata na wato nawa ai tukhlisuhu tana tsarkake shi wato mu'isuhu tana tsaftace shi min awsatil futur daga datti da kazanta na kosawa da gazawa a duk lokacin da bawa ya ji cewa shi yau ya gaji da sallah bari ya huta to wannan ya shiga damuwa a ya kamata kullum ka dinga jin bari ka ƙara sallah ne ko kullum ka dinga ƙara himma ne to sai wata rana aka kawai ka ce bari ka yi hutun sallah ka gaji to ka san cewa akwai damuwa wata ƙazanta ta shiga cikin zuciyar bawa to wannan shine at-tawani din shine nawa alladhi huwa sababul iba'a domin shine dalili da yake kawo wato asalin daidaicewa wattafriqi da sakaci wallahu a'lam Allah shine mafi sani wata rana wani abokin ya ban labari a ƙasar su yace zai ban labari abin dariya dan Bulgaria ne mun yi karatu da shi yace zai ba wani labari da zan yi dariya nace menene yace irin hutun kasa da ake bayan zan shawo gobe hutu ba public holiday yace a garin su wata rana sun fito duka an zo za a yi sallah sallar azhar sai aka gama sallaci a kuje da aka je aka samu ne ma ya sai ce ayo ana hutu ana hutun sallah aka ba sallah yau tunda kasa tana hutu ba hutu ana hutu ba sallah yau aje wannan wani rauni ne ai yanzu kuma a Najeriya ya ce to gobe tunda aka for public holiday to din masallatai a rufe su ba za a so a kai wannan yanayin ba ai ko yanzu kai ka zo mumini ka zo masallaci a ce ana hutun sallah ka san duniya ta kare ai a sallah ba a mata hutu in ka ga ka huta ka bar sallah to ka koma ga Allah ne Allah ya ce wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma Allah har sai lokacin da mutuwa ta zo ma almuhim kar mutun yaji ya fara kosawa da kusanci da Allah ko kai karatun alqur'ani kai karatun alqur'ani kaji kai kin ga nagaji alqur'anin nan ba ba za a koma ta baki di ta baka ba wato haka ne sai shi ya gaji da imanin nan yayi yawa in aka yi wa'azi yace kai a kyale mu huta da wa'azi na dan taba wani abu kuma la ita wannan himma ba ta saka kosa musamman kaman shi zancen Allah duk wanda ya ji dadin zancen Allah ko karanta alqur'ani to wallahi baya iya kosawa kullun sai ya karanta shi domin zai zama kaman shi ne abincin zuciyarsa kamar yanda in ka ji yunwa kake neman abinci to haka mai ambatan Allah da ya saba da ambatan Allah duk lokacin da zai ambaci Allah ba zai ji kaman yunwa yake da zaran kuma ya ambaci Allah zai samu nutsuwa da koshi a zuciyarsa Allah ya sanya mu cikin irin waɗannan bayi Allah kuma ya bani irin wannan himma duk abin da zai raunata mana imanin mu Allah ya nesanta mu daga gare shi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wannan muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
Thank you.